هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon ci gaba da karatu kamar yadda muka saba na mako mako a wannan majalisi na Masjidus Sahaba wanda ke daura da sakatariya ta karamar hukumar Katagum da ke cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karatu daga littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin wallafar al-Imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullahi alayh wannan shine majalisi na 13 a wannan yammaci na Laraba 12 ga watan Allah al-Muharram hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1448 wadda ta yi daidai da 17 ga watan 6 na shekara ta 2026 miladiya ɗan uwa idan ba a mance ba har yanzu dai ba mu gushe ba muna karatu cikin babul mubadarati ila alkhairat babin da yazo yake magana kan gaggawa zuwa ga ayyuka na alkhairi gaggauta aikin alkhairi maza-maza wajen aikata aikin alkhairi ba tare da jinkiri ko nawa ba saboda rayuwa tana karewa kuma ba a san yaushe za a koma ga Allah ba idan mutum yayi jinkiri abin da ya kamata yayi yanzu yace sai an jima bai san cewar shin ba zai kai an jima ko ba zai kai ba abin da ya kamata yayi yau ya jinkirta shi sai gobe ba shi da tabbacin zai kai gobe abin da ya kamata yayi wannan sati yace bari sai sati mai zuwa ba shi da garanti cewar zai kai sati mai zuwa to haka abin da ya kamata yayi wannan wata yace sai watan gobe nan ma fa ba shi da garantin kaiwa watan gobe haka abin da ya kamata yayi a wannan shekarar yace sai badi to badin fa ta Ubangiji ce ba shi da tabbacin zai iya kaiwa badi din insha Allahu ta'ala za mu tashi kan hadisi na 89 daga wannan babi yace an Jabirin radiyallahu anhu qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama يوم أحد أرأيت إن قتلت أرأيت إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل متفق عليه وأن حديثي عن صمود جابر dan Abdullahi Allah madaukakin sarki yarda da shi yace qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wa sallam yawma uhud wani mutum a ranar yakin uhud yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ara'aita in qutiltu fa aina ana, shin kana gani yanzu in har aka kashe ni a ina nake, menene matsayina a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Yakin Uhud ɗan uwa yana cikin manya-manyan yaƙuƙuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi su shi da kansa. Dama yaƙuƙuwan da aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasu gida uku. Gida na farko ko kashi na farko shine yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da kansa, kuma yana cikin manya-manyan yaƙuƙuwan da annabi ya yi. Wannan kashi na farko ke. Kashi na biyu shi ma yaƙi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da kansa, amma kuma yaƙin ba a yi gumurzu sosai cikinsa ba. Wannan yasa ba a lissafa shi cikin manya-manyan yaƙuƙuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai zama cikin ƙananun yaƙuƙuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita da kansa. Sai kashi na uku shine yakin da ba manzon Allah bane ya fita turawa yayi wani sashe na sahabbansa su je wannan yaki. Wannan yakin kuma ana kiransa sariya. To wannan yaki na Uhud da ambatansa yazo cikin wannan hadisi yana cikin manya-manyan yaƙuƙuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi da kansa. An kira yaƙin da yaƙin Uhud dube da gurbin da yaƙin ya auku. Yaƙin ya auku a filin da ke gaban dutsen Uhud, sararin da ke gaban dutsen Uhud, a nan ne yaƙin ya auku kusa da garin Madina. Arewacin garin Madina, dutsen Uhud yana arewa da garin Madina. To a nan ne dutsen Uhud yake, kuma a nan yakin Uhud ya auku. An kira yakin da yakin Uhud kamar yadda na yi bayani saboda ya auku ne kusa da dutsen Uhud. Dutse ne wanda yake da tarihi a shari'ar Musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi cikin hadisai daban-daban. Yace Jabalu Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Yace dutsen Uhud dutse ne da yake son mu, mu ma muke son sa. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani hadisi kuma ya bayyana cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya hau kan dutsen Uhud, sai wannan dutse ya hau rawa da girgiza. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi kadai ya hau kan dutsen ba, da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman, su hudu suka hau kan wannan dutse. Sai dutsen ya fara rawa yana girgiza, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga kafarsa mai albarka ya bugi wannan dutse ya ce masa Uthbut ya Uhud, ya ce tsaya ya kai dutsen Uhud, ka daina rawa ka daina girgiza. Fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan, ya ce ai ba kowa bane akan ka face annabin Allah, da mai gaskiya shine sayyidina Abubakar, da kuma shahidai guda biyu sune sayyidina Umar da kuma sayyidina Uthman, dukan su shahada suka kashe su akai. To wannan dutse na Uhud anan ne yaki ya auku tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da mushrikai na garin Makka Qurayshawa, wanda malamai na tarihi da sira sun ambaci sabubban aukuwar wannan yaƙi har guda uku. Sun ambaci sabubba guda uku da suka haifar da faruwar yaƙin Uhud. Sababi na farko, mushrikan Makka sun kuduri aniyar daukar fansar abunda aka musu a yakin da ya auku a Badar shekarar da ta gabata. A shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, an gwabza yaki na Badar a Badar tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da mushrikan Makka. A wannan yaki na Badar, Allah madaukakin sarki ya ba da gagarumar nasara wa Annabi da sahabbansa, alhali ba su da yawa, mushrikai kuma sun ninka su a yawa, ninkin ba ninkin, ninkin ba ninkin. Amma kuma sai Allah ya ba da nasara, ya sanya Annabi da sahabbansa suka yi galaba akan mushrikai, ya zama sun kashe musu duk wani mai fada a ji da ya halarci wannan yaki. So Abu Jahal a yakin Badar aka kashe su, so Umayyah ibn Khalaf a yakin Badar aka kashe su. To wannan al'amari ya fusata Quraishawan Makka. To shine suka sha alwashin sai sun dauki fansar abin da aka musu a Badar. Wannan yasa suka fito shekara da ta kewayo, shekara ta uku bayan hijira, a cikin watan Shawwal suka fito suka nufato garin Madina da nufin daukar fansar abin da aka musu a Badar. Wannan sababi na farko kenan cikin sabubban da suka haifar da yakin Uhud. Sababi na biyu, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina, dama daga cikin sabubban da suka sa shi ya yi hijira, mutanen Makka sun tsangwame shi, shi da sahabbansa, sun hana su sakat, sun hana su sake su yi ibada yadda ya kamata, kuma sun yi yunkurin kashe shi sallallahu alaihi wasallama. Sai Allah madaukakin sarki ya masa umurni akan yayi hijira daga Makka da shi da waɗanda suka yi imani zuwa garin Madina. To wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga Makka tare da wanda suka musulunta, ba tare da sun dauki kadarorinsu na cikin garin Makka ba, sannan sun tafi sun bar dukiyoyinsu a cikin garin Makka. To Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya sauka Madina, sai ya dinga tura sashe na sahabbansa a duk lokacin da ya ji tawaga ta kasuwanci ta mutan Makka ta fito, sai tura wani sashe na sahabbansa su je su firgita wannan tawagar kasuwanci din. Annabi yana yin haka ne dan ya karya su ta fuskar tattalin arziki, sa'annan kuma ya dauki fansar abin da suka masa na rike masa dukiyarsa shi da sahabbansa a cikin garin Makka. To wannan sai yasa aka wayi gari, hanyar su ta kasuwanci tana fuskantar barazana. To wannan zai haifar musu da karayar arziki, za su samu matsala a fuskar tattalin arziki, saboda yanda ake firgita hanyar kasuwancinsu, wannan zai hana 'yan kasuwa sanya dukiyarsu yadda ya kamata a wannan kasuwanci din. Hakan kuma zai sa dukiya ta yi baya, ta yi karanci hannun 'yan kasuwa, wannan kuma sai ya haifar da karayar arziki a cikin garin Makka. To ko ta nan Annabi ya ce su da yaki. Wannan sababi na biyu da ya sa suka ga ya kamata fa su fita su je su yaƙi Annabi, su kawo ƙarshensa don su 'yanta hanyarsu ta kasuwanci, ta zamanto sun kubutar da ita daga firgici da barazana da take fuskanta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan sababin fitowarsu na biyu kenan. Sai kuma sababin fitowarsu na uku, yakin Uhud. Lokacin da aka yi yakin Badar, ai an kashe da yawa cikinsu, wasu kuma sun tsere, wasu kuma an kama su, dukiyarsu ta zama ganima. To wannan din a idan Larabawa kamar ya zubar ma Quraishawa da kima su, domin Quraishawa ana ganin su da kima, suna da kwarjini, suna da haiba. Galibi sauran kabilu na Larabawa na tsoron tinkararsu, da yawa daga cikin kabilu suna shakku da tsoro da tararradin kar fada ya hada su da Qurayshawan garin Makka, saboda suna da ƙarfi ta fiskan tattalin arziki, suna da ƙarfi ta fiskar soji, suna da ƙarfi ta fiskar makamai. To wannan yasa duk wanda fada ta hada shi ta yaki da Qurayshawan Makka, kashin sa ya bushe. To sai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallama da ake kallon sa a rene, ake ga ba shi da wani ƙarfi, ake ganin sa mai rauni, ya gwabzab yaki tsakaninsa da waɗannan mutane, kuma ya yi galaba a kansu, ya kashe adadi mai yawa, kuma ya kama adadi mai yawa, wasu kuma sun gudu. To wannan kamar Annabi ya karya musu lakonsu. To shi ne suke so su dawo da sunansu da ya faɗi a yakin Badar. Waɗannan dalilai guda uku suka sanya Qurayshawa fita daga Makka su tafi Madina don su yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallama. To yaƙi ne wanda ya auku, kamar yadda muka yi bayani, a shekara ta uku bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa garin Madina. To a nan gurin, a wannan hadisi na Jabir ɗan Abdullahi, yake ba da labari cewar wani mutum ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin Uhud da muka yi bayanin yakin Uhud yanzu, ya ce masa, ara aita in kutiltu fa aina ana. Ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shin yanzu kana ga in har na fita na gwabza yaki na fiskanci mushrikan nan na Makka aka kashe ni, ni a ina nake, menene matsayina gurin Allah? Kala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, fil janna, kai kana cikin gidan aljanna. In har aka kashe ka a wannan yaki, kai kana cikin gidan aljanna. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi, akwai wasu ƴan dabine a hannunsa. Shi wannan mutumi da ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in aka kashe shi yana ina, Annabi ya ce yana aljanna, akwai ƴan dabine a hannunsa. Sai ya yi watsi da waɗannan dabine, yana ga tunda Annabi ya masa bushara cewar in aka kashe shi yana aljanna, ai yanzu ya tsaya cin dabinan nan ma zai ɓata lokaci wajen shiga aljanna. Ya yi mazamana ya shiga aljanna, ya gaggawan shiga aljanna, saboda tsayawa ɗan minti ɗaya da zai ɓata ko minti biyu wajen cinye dabinan da suke hannunsa, kamar zai yi jinkirin shiga aljanna. To sai ya yi jifa da waɗannan dabinai da suke hannunsa. Thumma qatala, sai ya shiga cikin sahun mushrikai ya dinga yaƙi, yana saran wannan, yana saran wancan, shi ma ana sararsa, hatta kutila, har aka kashe shi. Wannan hadisi muttafaqun alai, an yi ittifaqi bisa hadisi ɗin. Bukhari da Muslim sun fidda hadisi. ‘Yan uwa, babban abin da za mu fahimta na farko daga wannan hadisi shi ne dalilin da ya sa mawallafin littafin ya kawo hadisin ƙarƙashin wannan babi, babin da yake kwaɗaitarwa kan gaggawan aikata aiki na alkhairi. Za mu ga yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani aikin alkhairi bassa nawa, bassa jinkiri wajen aikata shi, kuma komin ƙarancin jinkirin bassa yi. Mu duba mu ga wannan sahabi da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yaki na Uhud cewa in an kashe shi yana ina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa yana aljanna. Akwai dabino a hannunsa, aida sai ya ƙarasa cinye dabinan sannan ya shiga, ta yadda in an kashe shi yana aljanna, sai ga ɓata lokaci ne ma ya tsaya, sai ya ƙarasa cinye wannan dabinan, sai ya watsar da su kar su ɓata masa lokaci. Kawai ya shiga sahun mushrikai, aka dinga gwabza yaki, yana sara ana sararsa, har aka ta kai ga aka kashe shi. To wannan dalili ne da ke nuna mana gaggawa kan aikin alkhairi da sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama suke bassa jinkiri. Wannan ɗabi'arsu ce, take za ka ga suna jin tsawatarwa daga Annabi, sun ƙaurace, suna jin umurni daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin gaggawa da rawar jiki, za ka ga sun aiwatar da abin da ake so su aiwatar. akwai wani babban misali da zai ƙara fito mana da wannan shine ranar sallah azumi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya idar da sallarsa yayi kuduba, da ya kare kuduba wa maza sai ya tafi gurin mata su ma sai musu kuduba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadakar da su ya ja hankalinsu. Daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu shine ku yawaita sadaka ku mata, saboda na leka cikin gidan wuta na ga mafi yawa mata ne. Take sai wata mata cikin matan sahabbai sai ta ce, ya Rasulullah, ina da tambaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, me tambayar ki? Tace, me yasa suka fi yawa cikin gidan wuta? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, saboda suna butulci wa abokin zama. Shine miji zai yi ta wahala, yana ta fadi tashi wajen ganin ya rufa mata asirinta, ya sauke haƙoƙinta da suke wuyansa, ya saman mata da abin da za ta ci, ya saman mata da sutura, gurin zama, ya kula da lafiyarta. Amma rana ɗaya inda za a samu akasi sai ta ce, yo, a duniya me ka taɓa mu? Me ka taɓa tsina na mu? Wace tsiyar ka taɓa mu? To wannan yasa suka fi yawa a cikin gidan wuta. Take mata sai suka dinga fitar da abubuwan da suke tare da shi na ƙawa. Wata tana da sarƙa na zinari sai ta cire ta ce, ga wannan fi sabilillah. Me yasa? Annabi ya ce su yawaita sadaka, saboda ya ga mafi yawan su ƴan wuta ne. Kenan wannan yana nuna yawaita sadaka sababi ne da ke sa Allah ya kange bawa daga cikin wuta, shiga wuta. To shine Annabi yake ba su shawari akan su yawaita sadaka, dan ya ga mafi yawan su mata ne, dan sadakar ta zama musu garkuwa daga shiga wuta. To a take kafin a bar filin Idi, kafin Annabi ya motsa daga inda yake, an tara dukiya mai tarin yawa, saboda yanda suke gaggawan aikata aikin alkhairi. Wannan sai ta ciro awarwaranta na zinari sai ta jefa ta ce, ga wannan fi sabilillah. Kuma bata mallaki wani awarwaro wanda shi wannan, ta ciro dan kunnanta na zinari, ba ta da wani dan kunna na zinari banda shi, shi kadai take kwalliya da shi, sai ta ce, ga wannan fi sabilillah. Wannan za ta ciro sarƙarta ta azurfa, ba ta da wata sarƙa da take kwalliya da ita ta azurfa, sai wannan, sai ta jefa ta ce, ga wannan fi sabilillah. Kafin ka ce me wannan, sun tara dukiya mai tarin yawa a matsayin sadaka. Wannan duka ƴan uwa na fito mana da yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna jin magana daga gurin Annabi na tsawatarwa, take za su rungumi al'amarin da zai tseratar da su gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Suna jin umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, take za su aikata babu jinkiri ba nawa. Abu na biyu da wannan hadisi da muka karanta ya kunsa, za mu fahimci cewar duk wanda aka kashe shi akan tafarkin Allah madaukakin sarki, to fa shi yana daga cikin ƴan aljanna. Amma wannan ba zai saka cewa ne dan aljanna bane. In an ce me yasa aka ce to an kashe shi a fi sabilillah akan tafarkin Allah, ba a haka. Sai dai ka ce duk wanda aka kashe shi fi sabilillah dan aljanna ne. Wane ya rasu an kashe shi fi sabilillah, muna masa fata ya zama daga cikin ƴan aljanna. Amma ba za ka kada baki ka ce wane dan aljanna bane. Wannan hukunci ne na Allah da manzansa. Allah shike cewa wane dan aljanna ne, manzon Allah shike cewa wane dan aljanna ne. Amma mu bamu isa mu ce wane dan aljanna bane, wane dan wuta bane, bamu isa mu yi wannan ba, saboda bamu sanya yanayin mutun tsakaninsa da Ubangijinsa ba. Sannan ba mu sanya ya koma ga Allah ba, menene karshensa ba mu sani ba. Amma dai akwai siffofi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana kan cewar duk wanda ya siffanta da wannan siffar lokacin mutuwarsa to dan aljanna. To sai mu ce eh, wane ya siffanta da wannan siffar, muna masa fatan ya zama dan aljanna. Domin mutun zai iya mutuwa fi sabilillah kuma ba dan aljanna bane, dan wuta ne, saboda Allah shi ya san ƴan aljanna. annabi lokacin da ya kare yakin Uhud ya dawo sai sahabbansa suka dinga lissafo mutane suna cewa wane yayi nagarta dan aljanna wane yayi nagarta dan aljanna wane ma sai annabi ya ce wane kam yana wuta suka ce ya rasulullah din nagartan da annabi ya ce kware yana wuta ku je ku dubo shi ku zo ku bar labarin yanayinsa suka shiga cikin waɗanda aka kashe su duba wannan su duba wancan su duba wannan su duba wancan sai suka ganshi tsakanin wasu mushrikai ya kashe su an daba masa wuka zafin wannan wuka ko kibiya da aka daba masa ya ishe shi sai daga kibiyarsa sai karasa kansa shi yasa annabi ya ce yana wuta annabi ya ce man qatala nafsahu duk wanda ya kashe kansa to fa huwa finnar shi yana wuta idan da guba ka kashe kanka to wannan gubar da ita za a yi ta maka azaba cikin wutan jahannama idan da wuka mutun ya kashe kansa wannan wukar da ya kashe kansa da ita za a yi ta masa azaba cikin wutan jahannama idan mutun rataye kansa yayi da rataye za a yi ta masa azaba cikin wutan jahannama duk abin da ka kashe kanka da shi to da shi za a yi ta maka azaba a cikin wutan jahannama kaga wannan mutumi an kashe shi fi sabilillah amma kuma dan wutan to wannan yasa ba za ka yi sheda ma wani da aljanna ko wuta ba amma dai za ka ce muna kyautata masa zato saboda hanyar da ya mutu hanya ce wacce duk wanda ya mutu kan wannan hanyar annabi ya ba mu labari cewa dan aljanna ne saboda haka muna kyautata masa zaton cewa shi ma yana cikin yan aljanna amma ba za ka yanke hukunci 100% ka ce wane dan aljanna bane wannan kuskure ko ka yanke hukunci ka ce wane dan wuta ne wannan kuskure sai dai ka ce wane ya mutu yana aika yana aikata ayyukan banza muna tsorace masa amma ba za ka ce dan wuta bane musamman in musulmi ne ba a cewa wane dan wuta ne wane dan aljanna wane ne ya isa ya ayyana wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu duk wanda annabi ya bada labari dan aljanna ne ba ka da matsala kai kai ma ka ce dan aljanna saboda annabi ya bada labari cewa dan aljanna shi kuma sadiqul masduq duk abin da annabi ya fadi haka ba ko kwanto akai yanzu annabi ya ce abubakar dan aljanna ne to saboda haka babu laifi yanzu in ka zo ka ce abubakar dan aljanna yace umar dan aljanna ne usman dan aljanna ne aliyu dan aljanna ne abdurrahman bin auf dan aljanna ne talha bin ubaidillah dan aljanna ne zubair bin al-awwam dan aljanna ne abdurrahman bin auf dan aljanna ne abu ubaidata bin al-jarrah dan aljanna ne sa'id bin zaid dan aljanna ne mutane guda 10 na annabi ya ce yan aljanna ne to yanzu kai ma an ka ce yan aljanna ne ba kai kuskure ba saboda annabi ya fadi ne ka fadi to amma haka kawai ka kalli wani ka ce dan aljanna wannan kuskure ne akwai abin da zaka ga dalibai suna yi tayu a iya shedar da suke ba wai suna nufin dan aljannan bane misali in an samu malami mai saukin kai wanda baya ka da dalibai sai a ce a malam wane ai dan aljanna ne walam malam wane dan aljanna ne ma'ana shi kan kakarsa ta yanke saka to malamai dai gaskiya abin da suke fadi shine ka kada baki ka ce wane dan aljanna ne wane dan wuta ne wannan kuskure ne in ba abin da yazo daga nassi na annabi sallallahu alaihi wasallam bai dai ka ce wane muna kyautata masa zato cewa shi yana daga cikin yan aljanna abu na uku yan uwa da zamu dauka daga wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke kokarin sanin abin da zai amfane su yanzu wannan sahabi yace annabi ara'aita in qutiltu fa aina ana shin ya manzon Allah kana ga yanzu an kashe ni a ina nake yanzu yana tambaya yaje a ina yake in an bashi labari yayi abin da zai sa ya dace ya rabautu gurin ubangiji abin da zai amfane shi a lahiras galibi in ka duba tambayoyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke wa annabi zaka ga suna tambayar sa ne bisa ga abin da zai amfane su musamman a lahiras abin da zai amfane su a lahirarsu ya za su yi su gyara lahirarsu galibi waɗannan su ne tambayoyin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama basu cika tambayar sa akan duniyar su ba kashi 70 ko 80 cikin tambayoyin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna yi masa ne kan addinin musulunci suna yi masa ne kan shari'a suna yi masa ne kan abin da zai sa su samu dace da tawfiki gurin ubangiji abin da zai sa su samu yarda na ubangiji subhanahu wata'ala حديثي نقبا يتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه وانا حديثي نتسى إن أن سامو دقى أبو هريرة ألا مدوكا كنسر كي يرددش يكي باد الأباري تي ورجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutun yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah sai yace ya manzon Allah ayyus sadaqati a'zamu ajra wanne ne cikin sadaka da yafi girman lada a sadaka da bawa zai wanne ne yafi girman lada gurin ubangiji subhanahu wata'ala anan gurin ba wai yana tambaya kan nau'in sadaka bane ko kuma yawan sadaka a as nau'ukan sadaka da bawa yake yi wanne ne yafi girman lada gurin ubangiji kenan idan mun ji amsar manzon Allah za mu fahimci cewa yana tambaya ne game da wani lokaci ne yafi yin sadaka yafi falala a gun ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsar da ya ba ma wannan mutumi dangane da sadakar da tafi girman lada sai ya ce anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha alfaqr wa ta'mal ghina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadakar da tafi girman lada gurin ubangiji ita ce sadakar da kai ta wa anta sahihun alkahali kana cikin koshin lafiya ba sai da jinya ta kama ka ba kake sadakar a kana cikin koshin lafiya kake sadaka mun san lokacin da mutum ke cikin koshin lafiya kuma ya zamanto Allah madaukakin sarki ya wadata shi da dukiya to ko shakka babu zai ji dadin wannan dukiyar sabanin wanda ba shi da lafiya wanda ba shi da lafiya ko da yana da dukiya baya jin dadin dukiyar saboda ba shi da lafiyar da zai ji dadin dukiyar abubuwan da mai lafiya zai ci ya ji dadi ko ya sha ya ji dadi shi kamma ba zai ma iya cin ba balle ya ji dadin sa ba zai iya sha ba balle ya ji dadin sa gurare da mai lafiya zai je ya zauna ya huta shi mara lafiya ko ka kai shi ba hutu yake ba shi ya san me yake ji a jikin sa to saboda haka wanda ke cikin koshin lafiya shike amfana da dukiya amma wanda yake cikin halin rashin lafiya dukiyar ma bai damu da ita shi ta kansa yake dai fatan sa ya samu lafiya kuma ko nawa zai iya kashewa in har zai samu wannan lafiya wani cikin magabata ya zo gurin ɗaya daga cikin kalifofi na daular Banu Umayya ya zo fadar ɗaya daga cikin kalifofi na daular Banu Umayya sai kalifan ya ce masa yi mun nasiha mana kai mun wa'azi mana a daidai lokacin da kalifa yake nema gurin wannan malami cikin magabata ya masa nasiha yana rike da kofin ruwa sai ya sha kaɗan sai ya aje sai sha kaɗan sai ya aje ruwa na musamman tsaftataccen ruwa sai wannan ɗaya daga cikin magabatan ya ce masa, ya khalifa, shin yanzu wannan ruwan da kake sha, kana ga inda za a matsa makogoronka a hana ruwan wucewa duk yadda za ka yi, ba za a bashi ya wuce ba har sai ka ba da mulkinka kafin a bar ruwan ya wuce? Shin kana ga za ka ba da mulkinka don a bar ruwan ya wuce? Ya ce, to me amfanin mulki, me daɗin mulki in har zan sha ruwa ba zai wuce ba? In dai aka sa mun ƙa'ida da sharaɗi cewar ba za a bar ruwa ya wuce ta makogoro na ba, sai na ba da mulki na, wallahi zan bayar don in samu ruwan ya wuce. Sai ce, to tambaya ta biyu, ya khalifa, shin yanzu kana ga ai in ka sha ruwa za ka buƙace mu fitsari? Ya ce, haka. Ya ce, to shin yanzu kana ga inda za a kange fitsari a hana shi fita daga gare ka, duk yadda za ka yi ba za a bar shi ya fita ba har sai ka ba da mulkinka kafin a bar fitsarin ya fita? Shin kana ga za ka iya ba da mulkinka don a bar fitsarin ya fita? Ya ce, to ina zan ji daɗin mulkin fitsari ya tsaya ya ki fita? Ai mulkin ma ba zan iya yi ba, daɗinsa ma ba zan ji ba, in dai aka samun ƙa'ida da sharaɗi cewar sai na ba da mulki na kafin a bar fitsari ya fita, take zan bayar don a bar fitsarin ya fita. Wannan malami cikin magabata sai ya ce, to tir da mulkin da kurɓar ruwa ya fi shi ƙima, fitan fitsari ya fi shi ƙima. Mun gane abin da yake nufi. To haka dukiya take, ‘yan uwa, duk yadda yawan dukiya take, lafiya ta fi ta, saboda duk yawan dukiyarka in ba lafiya banza ne. To shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan mutumi ya tambaye shi, wace sadaka ce tafi girman lada gurin Ubangiji? Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, sadakar da za ka yi kana cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda muka yi bayani, wanda ke cikin ƙoshin lafiya yana jin daɗin dukiya. To yanzu dukiyar da kake jin daɗinta ka fitar kai sadaka a wannan lokaci ya fi girman lada, saɓanin lokacin da dukiyar ma baka damu da ita ba. Domin in baka da lafiya baka ma damu da dukiyar ba, ta kanka kake. To yanzu da sadakar mai lafiya, da sadakar mara lafiya, Annabi na nuna mana sadakar mai lafiya ta fi girman lada ninkin ba ninkin. Saboda mai lafiya yana jin daɗin dukiyar kuma yana amfana da ita, saɓanin mara lafiya shi ba jin daɗin dukiyar, kuma ba ma ita ba ce a gabansa, lafiyarsa ce a gabansa. Saboda haka sadakar da ka yi ta kana cikin ƙoshin lafiya, babu wata jinya tare da kai, musamman jinyar da ake tunani cewa yau ko gobe, babu ita tare da kai, kana cikin ƙoshin lafiya, to wannan sadakar ta fi girman lada gurin Ubangiji. Mun ji siffa ta farko cikin siffofin da Ubangiji ya bayyana girman lada ga wanda yake cikin wannan yanayi ya yi sadaka. Sai siffa ta biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, takhshal faqr aw anta sahihun shahihun, kai kana cikin ƙoshin lafiya, siffa ta farko. Siffa ta biyu, shahihun, kuma kana sha'awar dukiyar, kana son dukiyar, kana kan gaci na son dukiyar. Duk da yadda kake son dukiyar, amma ka cire kai sadaka da ita, wannan tafi girman lada gurin Ubangiji. Mun ji siffa ta biyu. Sai siffa ta uku, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, takhshal faqr, kana tsoron talauci, kana ta faɗi tashi wajen tara dukiyar, bakka so ta ragu, bakka so kai asara, amma duk da haka ka iya cirewa kai sadaka da shi, Annabi ya ce ya fi girman lada. Wannan siffa ta uku ke. Sai siffa ta huɗu, wata amalul ghina, kana buri da fatan ka zama mawadaci, kafi kowa wadata. In ɗan kasuwa ne, cikin abokan kasuwancinka kafi kowa, kana gaba da kowa, arzikinka ya fi na kowa, wadatarka ta fi ta kowa, kasuwarka ta fi gudana sama da na sauran 'yan kasuwa 'yan uwanka. Idan sana'ar hannu kake, a ce sana'arka ta fi ta kowa, kai kawo da kawo kuɗi da janyo kostoma. To mutum kuma a haka ya cire daga abin da ya mallaka ya yi sadaka da shi, Annabi ya ce ya fi girman lada. To siffofi guda huɗu ne Annabi ya ambata, kuma waɗannan siffofi guda huɗu da Annabi ya ambata, kowane ɗaya in ka duba zaka ga fitan kudi yana da wahala. Na farko lokacin da mutum ke cikin koshin lafiya yana jin dadin kudi, to fitan dukiya a wannan lokaci yana wahala. Duk da wahalar sa mutum ya danna zuciyarsa ya fitar ya sadaka, to nan yafi girman lada gurin Ubangiji. Na biyu, yana son dukiyar, yana sha'awar ta, yana kwadayinta, kuma ga ta nan Allah na zubo masa ita. Duk da yadda yake sha'awar ta, yake kwadayinta, yake santa, amma ya iya cirewa yayi sadaka, to nan yafi girman lada gurin Ubangiji. Na uku, yana tsoron talauci, yana tsoron asara, yana tsoron kassara dukiyarsa, amma duk da haka ya cire yayi sadaka, yayi kaza yayi kaza, wannan yafi girman lada gurin Ubangiji. Na hudu, yana so ya ga dukiyar ta bunƙasa, abokan huldarsa na kasuwanci ko neman kudin sa ya zama yana gaba da kowa, amma duk da haka ya iya fitarwa daga dukiyar yayi sadaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan yafi girman lada. A ƙarshe sai manzon Allah yayi ya bayyana ma wannan sahabi da yayi masa tambaya, yace wala tumhil hatta idha balagatil hulqum, kai kokari lokacin da kake cikin koshin lafiya, kake raye, ka fitar da dukiya, ka ciyar, kai aikin alkhairi dan kai wa kanka tanadi na ranar gobe kiyama. Wala tamhal, kar kai nawa, kar kai jinkiri, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, wala tumhil, kar kai jinkiri, kar kai nawa, hatta idha balagatil hulqum, har zuwa lokacin da rai ya zo makoshi yana shirin fita daga jikinka. Ulta sai ka ce li fulanin kaza, gidan nan na wani guri kaza a ba ma wani, kadaran nan ta wata guri kaza a ba ma wance, a ba ma wani 50,000, a ba ma wani 200,000. A lokacin farai ya zo makoshi yana gani zai bar duniya, da can lokacin da yake cikin koshin lafiya, yake raye, bai yi waɗannan abubuwan ba, sai da gadan-gadan ya gafa yanzu ba makawa barin duniya zai yi, sai fara kaso yana rabo. Annabi ya ce wa kad kana li fulan, ai ya makara, dama tun kafin ya ce a ba ma wani gida kaza, a ba ma wani kuɗi kaza, dama sun riga sun zama na wani. Yanzu kan ko ya ba ma wani ko kar ya ba ma wani, ya riga zama na wani, saboda raina gama fita duk abin da ya mallaka yanzu ya tashi daga mallakinsa. Dukiyarsa, inda dukiyarsa can za a ce dukiyar magada, dan ana dukiyar alhajiwa ne, dukiyar yallaɓaiwa ne. Raina fita daga jikinsa, sunan dukiyar za ta tashi daga mallakinsa ta koma mallakin magada. Kaga kenan a da lokacin da ya kamata yayi bai yi ba, ya makara, yanzu ko yayi ko kar yayi dama ta zama ta suwane da wane da wane, ko ya raba ko kar ya raba dama ta zama ta su wane da wane, ta tashi daga mulkinsa, daga ikonsa ta koma mulkin wane da wane. Wannan hadisi ɗan uwa, annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan sahabi ya masa wannan tambayar, ya bayyana lokaci wanda yake mafi muhimmanci na aikin alkhairi da dukiya. Abu na farko da za mu fahimta daga hadisin, za mu fahimci cewar kar ka yi jinkiri, tunda an kawo hadisin karkashin gaggawan aikata aikin alkhairi. To saboda haka kai musulmi da Allah ya bashi rayuwa kuma ya azurta shi da dukiya, dukiyar ta wace ce? Dukiyar ta Allah ce. Duk wani wanda kaga ya mallaki dukiya zai tafi ya batta, ya bar mawa wa magada, magadan su ma dole za su tafi su batta, su ma su bar wa magada, su ma za su tafi su batta, daga ƙarshe waye zai gaji dukiyar? Allah ne zai gaji abunsa, dama dukiyar ta Allah ce kuma shi zai gaji abunsa. Inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'una, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce inna nahnu narithul arda, lallai mu ne za mu gaji ƙasa. Dole kasar kowa ya tafi ya bar wa Allah kayansa, dama kasar ta Allah ce, kuma dole kowa ya tafi ya bar ma Allah abunsa. Duk dukiyar da ka mallaka dama ta Allah ce, dole ka tafi ka bar wa Allah kayansa. Ko mutane dubu nawa ne suka gaji dukiyarka, su ma dole za su tafi su batta, daga ƙarshe Allah shi zai gaji abunsa. Nasa ne dama kuma shi zai gaji kayansa, shine ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu din na Allah ne, kuma ga Allah zamu koma. Dukiyar ta Allah ce, kuma ga Allah za ta koma. Duk wani abu da aka mallaka na Allah ne, kuma ga Allah zai koma. To saboda haka hadisin nan yana karantar da mu wannan dukiya da take hannunka Allah madaukakin sarki ya azurta ka da ita, ya hore maka ita, dole komin daren dadewa zaka tafi ka batta, za a wayi gari ta zama ba taka ba. To yanzu da take karkashin ikon ka, yi wa kanka abin da ya dace, yi gaggawan aikata aikin alkhairi. Shine dalilin da yasa mawallafin wannan littafi ya kawo wannan hadisi karkashin wannan babi. Ma'ana karka yi jinkiri saboda mutuwa bata bada notice. Karka yi nawa, mutuwa bata bada notice. Ba za a ce alhajuwa ne, sati mai zuwa za a zo a dauki ranka, ko wata mai zuwa, ko badi, ko nan da shekara uku ko hudu ko biyar, duk ba wannan. Za ta iya zuwa yanzu, za ta iya zuwa anjima, za ta iya zuwa gobe. Ka shirya, baka shirya ba, in ta zo za ta tafi da kai. To saboda haka dabara da za ka yi shine yi gaggawa ka yi wa kanka da ita wannan dukiya da Allah ya baka wakilci. Dan wakilci kake yi, dukiyarsa ce sai baka wakilci. To saboda haka yi maza ka yi ma kanka kafin Allah ya cire wakilcin nan da ya bayar a hannunka. In ma ko ya karɓe dukiyar, ko kuma bai karɓe dukiyar ba, kana raye, kai ya ɗauke rayuwarka. Dukiyar ta tashi daga ikonka, daga mulkinka, ta koma mulkin wani. To kaga kenan yanzu kana da dama da Allah ya ara maka rayuwa, kuma ya bada dukiyar karkashin ikonka, karkashin mulkinka. Saboda haka yi maza ka yi wa kanka shiri, yi maza ka yi wa kanka tanadi gabanin lokaci ya kure. Shine ma'anar gaggauta aikata aikin alkhairi. Abu na biyu, ƴan uwa, da zamu ɗauka daga wannan hadisi, zamu fahimci cewar daga cikin ayyuka wanda suke masu girma gurin Ubangiji akwai sadaka. Sadaka kuma kowace irin nau'in sadaka. Sadaka ta kuɗi, wannan gagarumin aiki ne gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaka ta abinci, gagarumin aiki ne gurin Allah maɗaukakin sarki. Sadaka ta sutura, gagarumin aiki ne gurin Allah maɗaukakin sarki. Duk wani abu da ka san ana buƙatarsa, kai ƙoƙarin samarwa al'umma da shi, in Allah ya baka iko ya baka dama, wannan gagarumin aiki ne gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisi da muka yi isharasa ɗazu kaɗan, da ya zo ya yi kuɗuba wa mata, ya ce ya leƙa gidan wuta ya ga mafi yawan ‘yan wuta mata ne, sai ce to amma ga mafita, hanyar da za ku bi ya zama ku Allah ya tseratar da ku daga shiga wuta. Sai Annabi ya ce musu, me, ku yi ta sadaka. Kenan sadaka shamaki, shamaki ce ga bawa daga shiga wuta, sadaka garkuwa ce ga bawa daga shiga cikin gidan wuta. Saboda girman wannan ibada ta sadaka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewar sadakar da bawa ya yi lokacin da yake jinya, musamman jinyar da ake ga ya kusa tafiya, ladanta ba shi da yawa sosai, in ka kwatanta da sadakar da ya yi lokacin da yake cikin ƙoshin lafiya. Shi yasa kafin ka kwanta jinya, yi ƙoƙari ka yi wa kanka abin da za ka gani ka yi murna, ka yi farin ciki cikin kabarinka. Abin da za ka gani ka yi murna, ka yi farin ciki ranar gobe ƙiyama. Kar ka yi jinkiri ko nawa har zuwa lokaci da zai zamanto lokaci ya ƙure maka. Abu na huɗu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, za mu fahimci cewar idan an tashi zare ran bawa, ana fara zare ransa ne daga ƙasa, kaɗan-kaɗan ana yowa sama. Yanzu abin da zai fara daina amfani a jikin bawa lokacin da aka zo zare ransa su ne ƙafafunsa. Ƙafafu za su tsaya da aiki, amma za ka ga idanu na aiki, baki na aiki, hannaye suna aiki, ciki yana aiki, amma za ka ga ƙafafu sun tsaya da aiki saboda an zare rai daga ƙafafu. Za a taho ayo sama, sai kaga ciki ma ya daina aiki, a ƙarayowa sama sai kaga hannu ya daina motsi amma idanu suna motsi, baki yana motsi amma gabaki ɗaya jiki baya motsi, saboda me? An zare rai gaba ɗaya daga cikin jikin ɗungurungum har zuwa lokacin da za a zo nan makoshi kenan, nan ne kan boda, daga nan kuma sai zare rai daga gangar jikin bawa. To shi ne a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hatta idza balagatil hulqum, kar ka yi jinkiri, abin da ya kamata ka yi kana cikin ƙoshin lafiya kana raye, kar ka yi jinkiri har sai lokacin da rai ya je makoshi yana shirin fita, anan sai ka fara wasiya cewa a ba ma wani kaza, ka mallaka ma wani kaza, nan kan kama kara. Allah madaukakin sarki ya ce falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, lokacin da rai ya je makoshi ba yadda aka iya da bawa, likitocin duniya kakabda za su hada kansa bayan da suka iya, dole sai ya amsa kiran Allah subhanahu wataala. Allah ya sa mu kyakkyawan karshe. Allah ya ce wa antum hina idhin tanzurun, ku ba ku da wani abu da za ku iya da ya wuce kallo. Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi, mu muka fi kusa da shi, shi wanda ke shirin komawa ga Allah, sai dai ku ba ku gani ba ku sani ba. To lokacin da rai ya zo makoshi abu ɗaya ya rage shi ne mala'ikan ɗaukar rai ya fisge gaba ɗaya, shikenan rai ta fita daga gangan jiki ta koma gurin Ubangiji subhanahu wataala. Yanzu kuma duk wani abu da ya kamata mutum a ce yayi in bai yi ba lokaci ya kure, babu wani abu kuma a lokacin da za ka yi ka samu lada in har rai ya fita daga gangan jiki. Shi ne ma'anar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath, in har ɗan adam ya mutu to fa aikinsa ya yanke sai ɗayan abubuwa guda uku. Na farko da annabi ya fara ambato shi ne sadaka, wanda yake nuna girman sadaka, ya ce sadaqatun jariya, sadaka wacce ta kabari wacce tana gudana, ma'ana har bayan ranka ana cin gajiyar wannan sadaka ɗin. Makaranta ce ka gina, bayan ka tafi ana ta karatu cikin makarantar, to duk sanda aka yi karatu cikin wannan makaranta kai kuma kana cikin kabarinka kana samun lada. Bohol ne ka je ka yi wa wasu ƙauye ko wani gari da suke buƙata, suke fama da rashin ruwa, duk lokacin da aka buga aka ɗebo ruwa aka sha aka yi amfani da shi kana cikin kabarinka kana kwasan lada. Rijiya ce ka tona, duk lokacin da aka ɗebi ruwan wannan rijiya aka yi amfani da shi kana samun lada. Masallaci ne ka gina, duk lokacin da aka yi sallah ko aka yi karantarwa a masallacin kana samun lada. Duk wani abu dai da kai wanda mutane ke cin gajiyarsa bayan ka, lada na kai maka kana kwance cikin kabarinka. Ka kenan ya kamata mutum ya yi wa kansa kafin ya koma ga Allah. Na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwaladin salihin yad'u lahu, ko kuma ɗa na ƙwarai na kirki, bawan Allah da ya tafi ya bari wanda yake masa addu'a, to wannan shi ma zai na cin gajiyarsa, zai na samun lada a sababin addu'ar da yake masa. Na ƙarshe, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aw ilmin yuntafa'u bi, ko kuma ilimi da ka karantar da al'umma suke amfani da ilimin da ka karantar da su. Hukunce hukunce na tsarki ka karantar da mutane, sun iya tsarki a sababin karantarwarka, sun iya sallah a sababin karantarwarka, suna kaza da kaza na neman yadda Allah a sababin karantarwarka. To duk lokacin da suka tashi suka yi aikin alkhairi sakamakon haskaka musu da koya musu da karantar da su da kai, kana cikin kabarinka kana samun lada. Idan ba ɗayan waɗannan abubuwa guda uku ba, in har bawa ya faɗi ya mutu ya koma ga Allah, shikenan fa shi tasa ta ƙare. Abu na ƙarshe ɗan uwa da zamu ɗauka daga wannan hadisi, zamu fahimci cewar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar bayanin da ya gabata dai a hadisin da ya gabata, suna tambaya annabi duk wani abu da zai sa su dace da falala ta Ubangiji. Yanzu hadisin da ya gabaci wannan, wace iriyar tambaya ne? Tambaya ce sahabiyai wa annabi, ce masa ya ara'aita in kutiltu fa aina ana, shin kana gani ya manzon Allah in an kashe ni a ina nake? Sannan wannan hadisin kuma sahabi da yazo wata iriyar tambaya yi wa annabi yace ayyu sadaqati a'zamu ajra cikin sadaka da ake wacce ce tafi girman lada to haka galibin tambayoyin sahabban annabi suke ba sa tambaya kan taro da sisi zinari da dirham a'a galibin tambayoyin su akan abin da sai sa su dace da falalar ubangiji da rahamarsa Allah ya datar da mu da falalarsa da rahamarsa ina ga za mu tsaya a wannan gabar saboda kurewar lokaci abubuwan da muka faɗa na dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuben harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh